الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادوها وانا مسلاتي بيتارك البركة مسلاتي مغلقة لكينا نشكينغ المبوتي أجهر بوتي وانا يمتي نا الحبس يو 22 غوت رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو نياد تريهو لتلاتين ترى wanda kuma yake daidai da 7 ga watan 6 shekarar miladiya ta 2018 a wannan majalisi wanda muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul taha inda muka tsaya akan aya ta 39 gabanin haka zamu ansa kadan daga cikin tambayoyin da muka samu akwai wanda ya rubuto yana tambaya game da sallah a hotelullukan da suke dab ko daura da haramin makka ko haramin madina musamman dai haramin makka ke cewa da yawa daga cikin mahajjata waɗanda suke zuwa maniyyata waɗanda suke zuwa umara ko ma aikin hajji waɗanda suke sauka a cikin waɗannan hotelullukan wasu sukan tsaya su yi sallah anan ba tare da sun fito sun shigo cikin masallaci ba. To yana so ya san hukuncin sallah a cikin waɗannan hotel ɗin da ake da su. Babu shakka wannan abu ne da yake faruwa kuma mutane suna yawan tambaya a kansa. Mun sani cewa manya-manyan hotel da aka yi a jikin daura da masallaci mai alfarma na Makka irin su wannan babban gini da aka yi na mai dauke da agogon nan irin su hotel din Zamzam da Darut Tauhid da waɗanda suke kusa da su. To amma yi wasu ɗakuna na musamman waɗanda idan kana ciki hatta laspikar da take kawo kiran sallah an sa maka ita a ɗaki. Kana ciki in aka yi kiran sallah kamar a kunnenka ake yi. Wasu guraren kuma za ka ga wasu ɗakunan kana hango hatta liman kana hango shi. To waɗannan daman kuɗaɗensu sun fi tsada saboda wai kai an baka wata dama da za ka iya yin sallah ba tare da ka sauko ka shigo cikin jama'a ba. Daga ka sauko daga kan gadonka shi kenan a yi sallah ka koma kan gadonka kwanta. To yawanci waɗanda suke da hali cikin mutanenmu idan sun je irinsu suke kamawa saboda kai ƙarin zamansa a Makka bai ma sauko ba balle ka haɗu da shi yana nan cikin wannan ɗaki yana sallarsa a nan. Wani ya je shi kaɗai wani ya je da iyalansa a nan za su yi sallolinsu har su gama. Alaƙarsa da ɗakin mai alfarma shi ne umara, ita ma da a ce akwai wata hanyar da za a yi umarar ba tare da ya fito daga inda yake ba to da ita ɗin zai bi komai tsadarta saboda kai ya shigo cikin rububin jama'a. To amma ita dole sai ya zo ya yi ɗawafi sai ya yi sa'i. To da ya yi wannan shi kenan in ya koma ya ba kama ɗaki irin wannan sai dai kawai ya sauko ya ci abinci ko ma a kawo masa abincin yana ɗakinsa. Don haka a nan ana cewa ya tafi ibada. To malamai sun yi maganganu a kan sallah ba a cikin masallaci ba kana bin liman daga nesa. Akwai maganganun malamai da yawa wanda ba za mu tsaya mu ce sai mun karanto su duka ba ko mun ambace su gaba ɗaya saboda ƙurewar lokaci. To amma dai magana wacce take kusa da dalilai na shari'a na alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma nazari da duba zuwa ga hikimar da ta sa aka ce a yi sallah tare da sallar jami'i. To magana ta Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah dai akan wannan mas'ala tana da kyau kwarai da gaske, wanda ita ce zan faɗa a matsayin ansa game da wannan tambaya, kuma ita ce nake ganin tafi daidai cikin maganganun da aka yi a wannan mas'ala. Ibn Taymiyyah an masa tambaya game da yake cikin Majmu'ul Fatawa mujalladi na 23 shafi na 409. A Majmu'ul Fatawa mujalladin sa na 203 shafin sa na 409 zuwa 411, an tambaye shi game da kantuna waɗanda suke kusa da masallacin jami'a na masu na 'yan kasuwa, wato suke kusa da masallacin juma'a na 'yan kasuwa. To aka ce idan ya zama na sahu sun zo ya zo har nan har inda waɗannan kantuna suke, shin za su iya yin sallah a cikin kantunansu? Wato masallacin juma'a ne na cikin kasuwa, aka samu sahu ya taho har jikin kantinka rumfarka, to kana iya yin sallah daga rumfarka ko ku a'a? To shine wanda ita ce tambayar da aka yi masa. To ya bada amsa da cewa sallar juma'a ko wani sallar juma'a ta ce wajibi ne mutane su cika sahun farko sannan mai bi masa, an yasuddul awwal fal awwal, suka sahun farko sannan mabiyinsa sannan mabiyinsa. Ya ce kama fi sahihaini anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sahihaini daga annabi sallallahu alaihi wa sallama, annabi ya ce ala tasuffuna kama tasuffu malaikatu inda rabbiha, ba za ku riƙa yin sahu ba irin yadda mala'iku suke yi a wajen ubangijinsu? Qalu, sahabbai suka ce kaifa tasuffu malaikatu inda rabbiha, ya mala'iku suke yin sahu a wajen ubangijinsu? Qala, annabi ya ce yasudduna al-awwala fal-awwala wa yatarasuna fi suhuf, suna cike sahun farko sannan mabiyinsa su ainihin haɗa junansu a cikin sahu. Ya ce to falaysa li ahadin an yasudda as-sufuf al-mu'akhkharati ma'a khuluw al-muqaddama, ba daidai bane mutum ya ce zai cike sahun baya tare da cewa na gabansa bai cika ba. Ya ce wala yasufu fi turuqati, ko ya ce zai yi sahu a kan hanyoyi, wal hawanit, ko ya ce zai yi sahu a cikin rumfunan kasuwa, ma'a khuluwil masjid, tare da cewa cikin masallaci bai cika ba. Wa man fa'ala dhalika istahaqqa at-ta'dib, ce wanda zai yi haka to ya cancanta a ladabtar da shi. Wato idan wani zai mayar da wannan shine ɗabi'arsa wajen sallah, to yana da kyau shari'a ta ladabtar da wannan. Wali man ja'a ba'dahu takhattihi, kuma ya halatta ga wanda ya zo bayansa ya ƙetara shi ya wuce gaba. Wa yadkhula li takmili as-saffi al-muqaddama, dan ya shige ya cika sahun da ke gaba. Wato inda wasu za su yi sahu ga sahu gaba can bai cika ba, to kada a zo a ce ai bai halatta ya tsallaka su ba, a'a. Ibn Taymiyyah ya ce tsallaka su, saboda su ma abinda suka yi ba daidai bane. Ya ce fa inna hadha la hurmata lahu, su wanda da ya yi sahu kafin sahun gabansa ya cika ba ya da wani hurumi, ba ya da wata darajar da za a ce kada a tsallaka shi. Bal idan tala'at al-masjid bis-sufuf saffu kharij al-masjid, amma idan masallaci ya cika da sahu to sai mutane su yi sahu kuma a wajen masallaci. Fa idan tasalat as-sufuf hina idhin fi at-turuqat wal-aswaq sahhat salatuhum, yace to in sahu ya cika, in sahu suka cika a cikin masallaci har aka shigo titina, titi ya cika, to su yi sallah a inda suke a rumfunan su tayi babu komai. Yace sahhat salatuhum, nan lokacin sallar su tayi, kaga kenan idan haka ba haka ba sallar su ba ta yi ba. Wa amma idha saffu, amma in suka dasa sahu, wa bainahum wa bainas saffi al-akhir tariqun yamshi an-nasu fihi, tsakanin su da tsakanin sahu na ƙarshe akwai hanya da mutane ke bi suna wucewa. Malam yace لم تصح صلاتهم في أظهر قولي العلماء صلى سبة إن جنتبا أما في رنجا يم جنغنوبين مالمين يتي وكذلك إذا كان بينهم وبين الصفوف حائط وكما يزمان تكانن سود تكانن سهون دسكيت كما سلاتي أكويوان كتنغا بحيث لا يرون الصفوف وتكتنغا تالي في سباسا هنغو ما سهنغ بنسو ولكن يسمعون التكبير أما ليسنا جن كبرا من غير حاجة باتارد كما وتبقاتا با سكا يسلا أحكا وتوين يسلا كما ودسكي يسلا أشكين تايكين da kawai suna da jin wato suna da jin sautin loudspeaker ne amma ba sa hango ma sahun da ke gaban su yace fa innahu la tasihhu salatuhum fi azhar qawlai ulama wadannan su ma sallar su bata yi ba a mafi rinjayen maganganu bi na malamai yace wa kadhalika man salla fi halutihi haka nan wanda ya salla a cikin rumfarsa ta kasuwa والطريق خالد ga kuma hanya nan babu kowa lam tasihha salatuhu salla sabata ba lahu an yaqauda fil halut yana iya zama a cikin rumfarsa wayan tadhira ittisal as-sufuf yajra hasahu yazo nan wato idan ya kasance duk juma'a an saba sahu yana tahowa har yazo ya cika yazo nan to yana iya zama a kantinsa hasahu yazo inda yake ya zama na sahu yazo har inda rumfarsa take to babu laifi dan yayi nan dan yayi sallah anan bal alaihi na'am ce bal alaihi an yadhhaba fa yasudda al-awwal fal-awwal wajibi ne yaje in ya san na gaba ba su cika ba za a tayar da sallah ya matsa gaba ya cike sahu da gaba sannan wanda yake bi masa haka nan an sake tambayar sa game da sallar wato irin wannan tambaya game da sallar juma'a kasuwanni da shaguna na kasuwanni da hanyoyi ikhtiyaran ba tare da wata larura ba mutum yayi sallah a shagonsa ko a kantinsa ko akan hanya ba tare da wata larura ba hal tasihhu salatuhu am la sallarsa ta yi ko ba ta yi ba malam ya ansa da cewa in ittasalat as-suhuf fala ba'sa bis salati liman ta'akhkhara wa lam yumkinhu illa dhalika in sahu ya zo har inda yake to babu laifi dan yayi sallah a dan baya dan ba yadda zai yi sai hakan wa amma idza ta'ammada ar-rajulu an yaqauda hunak amma idan mutun ya gada yayi da gangan ya zauna yake shiga sahu wa yatruku ad-dukhula ila al-masjid yake zuwa masallaci ya shiga masallaci kai ya tsaya nan yayi sallarsa kal ladina yaquluna fil hawanit kamar wadanda suke zama a cikin shagunan su a kasuwanni fa ha'ula'i mukhti'una wa kuskure suke yi mukhalifuna lis sunnati saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam suke yi domin Allah subhanahu wataala cewa a tafi ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillah wa dharul bayt idan kai kiran sallar ranar juma'a to ku tafi zuwa ambatan Allah wato ku tafi sallah kaga ubarni akai daga fita kai tafiya ba to akai ka zauna inda kake ba har lokacin sallah yake tashi ka bi sallah daga nan wai hadisin ma yake sallallahu alaihi wasallam wa yana cikin sahih ibn hibban da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la salata li munfaridin khalf as-saff illa fi as-saff babu sallah ga wanda ya ware shi kadai yayi a bayan sahu face ya shiga sahu wato dole ne ya shiga sahu in yana son ya samu sallah to wannan shine abin da ya kamata kuma mutum zai fi jin ruhaniya ta ita ibadar da yazo yi ka shiga cikin ƴan uwanka ka ga mutane daban-daban ka hada sahu da ƴan uwanka wannan shi zai sa ka ji cewa cikin wata ibada kake yayin da ka daidaita da sauran ƴan uwanka musulmi kuna yin wani abu na ibada amma ka ware kanka kai kadai daga kai sai iyalanka ko sai ƴaƴanka wake saboda kana da wadata ba ka so ka shigo cikin mutane ba to babu shakka wannan wata ibada ce kake yi wacce ba ta dauke da ruhaniya ba ta dauke da ruhi na ibada wacce Ubangiji subhanahu wataala ya shar'anta saboda haka idan mutane suna a cikin wannan gurare yana da kyau su fito su shigo sa wannan ita ce fatawar Sheikh Salih Muhammad Salih bin Uthaymeen rahimahullahu ta'ala kamar da yake cikin littafin sa Sharhul Mumti' ya kawo maganar waɗanda suke cewa ba laifi idan ya gaba yana hango sahu ko yana hango liman ko yana hango sahu ko yana jin muryar sa yana iya sallah ko da daga nesa ne ya kawo ya ce to amma magana ta biyu shine cewa wanda yayin irin wannan sallar sama ta yi bai cuto wanda ita ce daidai wanda ita ce magana ta daidai saboda haka ita shi ibada kai ta kokari ka samu abinda zaka fita daga sabani kuma zuciyarka ta nutsu kada ka ce tunda dai ayi wasu malamai sun ce ba komai to shikenan bari in yi sai ya zama kana bin abinda yafi daidai da san zuciyarka ne ba abinda zaka samu nutsuwa ba ana son ka samar da kanka da nutsuwa kai abinda kasancewa a gurin kowa wanda daidai kai babu wanda zai shige maka abin da kai ya saba wa sunna ko ya saba koyarwa ko su wadanda suke cewa aya iya yi din ko su a wajen su kaje ka shiga sahu cikin masallaci ai yafi inda za a tambaye su cewa to da wanda zai tsaya inda yake can da wanda zai tafi ya shiga masallaci ya shiga sahu wanne ne yafi babu shakka inda tsoron Allah ba za su ce maka wanda yayi zaman sa a cikin ɗakin sa yayi sallah daga nan ko daga nesa ko cikin shagon sa ko cikin hotel din sa shi yafi akan wanda yaje har cikin masallaci ya shiga cikin sahu yan uwansa abin nan ba zai ga maka haka ba saboda ka kabi abin da zuciyarka za ta nutsu ka samu nutsuwa a cikin ibadarka kuma tunda abin da ka je yi kenan kamata kuma ka yi sai dai inda daman hutu ka je inda ba su ce wasu an dame su ba za su je can su huta to inda ban hutu ka je wannan kai lamarinka daban ne ba ta kai muke ba ba da kai muke magana ba muna magana ne da wanda ya tafi ibada ya je bauta wa Allah domin ya samu kusanci da ubangijinsa subhanahu wataala sai tambaya ta biyu wata mata da ta je ba ta dauki maganin kwari ta ba wa dan ta bisa kuskure ya sha sai ya mutu shine take tambayar hukuncin ta babu shakka kamar da ta faɗa bisa kuskure abinda duk kai bisa kuskure Allah baya kama ka a kansa dai har ya tabbata cewa bisa kuskure ne ina fatan Allah subhanahu wataala ya yafe mata ya dauke mata nauyin wannan laifi abinda kai bisa kuskure rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana sannan mutun kafara amma dukkan kisan da ya zama na an yi shi bisa kuskure shine dama ake yin kafara ba kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a kaga in har ya tabbata ta yi bisa kuskure ne to kaga za ta yi kafara ta rasar da rai da ta yi akan kuskure Allah ya gafarta masa ita ba kuma Allah ya yafe mata ya yafe mana gaba daya bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim an yaqdhifihi fit تابوت فقد فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني
Allah subhanahu wata'ala yace yayi wa annabi Musa alaihi salam daban can yayi masa wata ni'imar yayi masa wata baiwar ba wannan ne karan farko ba da Allah subhanahu wata'ala zai yi masa ko zai bashi wani abin da ya tambaya da can ma ya taba yi masa walaqad mananna alayka marratan ukhra idh awhayna ila ummika ma yuha lokacin da muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyarka da abin da ake wahayi da shi menene shi anikzi fihi fit tabuti ki jefa shi a cikin akwatu faqzi fihi fil yammi sannan ki jefa shi cikin ruwa falyulqihi al yammu bis sahili sannan wannan ruwan zai jefo shi bakin gaba ya khudhu aduwwu li wa aduwwu lah makiyina kuma makiyinsa zai dauke shi wa alqaitu alayka mahabbatan minni kuma na sa maka farin jini daga wajena ولتصنع على عيني كما دومين اتربيانچه ka a gaban idona Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa uwar annabi Musa alaihi salam mahaifiyarsa yayi mata wahayi kamar da muka ce maganar da za ta fi rinjaye za ta fi karfi shine Allah ya aika mata da mala'ika kamar da ya aika wasu mala'iku zuwa ga wasu kamar Maryam alaihi salam ita ma haka ta ga mala'ikan a cikin surar butun ya ga mata wahayi daga Allah subhanahu wataala cewa wannan yaron da ta haifa tana jin tsoron kada zabaniyan fir'auna su ganshi su kashe shi ta dauke shi ta sa shi a cikin akwati ta jefa shi faqzi fihi fil yammi ki jefa shi a cikin ruwa alqazfu shine ka jefa abu ka jefa shi, amma anan a larabci aka ce alqasfu shine ka jefa abu da karfi. To anan ba ana nufin ta dauke shi da karfi kawai ta jifa da shi a cikin abin nan, a cikin akwati ba, a'a, anan ana so a baka ta yi gaggawa, wato kamar yadda mai jifa da sauri yake gaggawa, to haka ne ita ma ta yi gaggawa ta sa shi a cikin akwati, sannan ta yi gaggawa ta jefa shi ko ta sa shi a cikin ruwa. To sai aka yi amfani da kalmar qazfu don a nuna maka an ba ta umarni na ta yi gaggawan yin wannan, kafin zabaniyawan fir'auna su kyalle ido su hango abin da yake faruwa, ta yi sauri ta yi wannan. Idan ta sa shi a cikin akwati sai ta sa shi a cikin ruwa. Ruwan anan shine abin nan, kamar yadda wasu malamai suka ce shine kogin nil wanda shine yake cikin garin Masar, yake cikin kasar Masar. To ta jefa shi a ciki, shi kuma wannan kogin zai jefo shi akan gabar kogi, wato bakin ruwa. Anan za mu ga lamur amri, an ce falyulqihi al-yamm, wato shi ruwan kamar ubarni Allah ya bashi. Falyulqihi al-yamm, shi kuma ruwan ya jefa shi bisahili akan gabar sa. Ruwa ba wani ne da za a bashi umarni ba, kamar da za a bawa mutum da yake da irada, mutum kamar a cewa mutum da yake yana jin umarnin da zai aikata a bashi umarni ya aikata. Ruwa ba haka yake ba. To amma anan gashi Ubangiji subhanahu wataala ce falyulqihi al-yamm, kamar ana bawa shi kansa ruwan umarni ne yayi haka. Wannan yana shine malamai suke kira amru takwin, wato kamar Ubangiji subhanahu wataala ya hore wannan ruwan dan yayi wannan aikin. Ubangiji ya hore shi dan yayi wannan aikin, saboda haka shi sai ya jefa shi bisahili a gaba, akan gabar sa, gabar da fir'auna da yan gidan fir'auna sukan fito bisa ga al'ada su zo su shakata, su yi wanka, su huta a nan bakin gabar. To ya jefa shi a nan, saboda haka bai yi nisa da gidan abinda inda Annabi Musa alayhi salam aka haife shi ba. Shi yasa ta aika ƴar uwarsa ta je ta dubo, ya nuna cewa ba nesa ba ake. Saboda haka yace falyulqihi al-yamm, ya jefa shi a bisahili, a wannan gabar da aka riga aka santa, yace gabar da fir'auna da mutanensa suke zuwa su yi wanka, shi da fadawansa ko shi da ƴan gidansa zo su yi wanka su huta. Anan za mu ga zama'ir har guda uku. Allah da farko yace anikzifihi fi tabuti, ga zamiri ɗaya nan na farko, anikzifihi fi tabuti, waqzifihi ga zamiri na biyu, fil yammi walyulqihi al-yammi yammu walyulqihi al-yammu, ga zamiri na uku. Waɗannan zamiri na uku, na farko anikzifihi yana komawa zuwa ga Annabi Musa alayhi salam, wanda shi ne ake magana a kansa, kuma shi ne a ƙwaƙwalwar mahaifiyarsa yayin da ake mata wannan wahayi. Anikzifihi fi tabuti, ki saka shi, ki jefa shi a cikin akwati. Faqdhifihi, ki jefa shi kuma a cikin ruwa. To me za ta je, ana nufin ta jefa akwatin ko ta jefa Annabi Musa alayhi salam? Sai suka ce damirin yana komawa zuwa ga Annabi Musa ne gaba ɗaya. Faqdhifihi, shi Annabi Musa ɗin, falyulqihi al-yamm, shi dai Annabi Musa ɗin da ake nufi, ba wai shi akwatin ba. Wasu sun ce na zamiri na biyu da na uku, wato na biyun ƙarshe, suna komawa zuwa ga akwati ne. Wato shi akwatin ki jefa shi, sannan wannan akwatin shi ne za a abin ruwa abin da zai jefa shi a bakin gabarsa. To amma dai a ce yana komawa ne zuwa ga Annabi Musa gaba ɗaya, shi ya fi dacewa domin shi ake magana a kansa. Ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lah, in kika jefa shi maƙiyina ko maƙiyinsa zai ɗauke shi. Maƙiyina shi ne fir'auna, maƙiyin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne fir'auna, domin shi ne wanda ya sanya wa kansa tufafin uluhiyya, ya sanya wa kansa tufar uluhiyya, ya yi da'awar shi Allah ne, shi ya yi da'awar shi manzon Allah ne, ya yi da'awar shi Ubangiji ne, wanda wannan ja ne da Ubangiji subhanahu wa ta'ala kai tsaye. Saboda haka ya nuna adawarsa ga Allah subhanahu wataala, sai Allah ya kirawo shi maƙiyinsa, sai ce wa aduwwullah, sannan maƙiyin Annabi Musa alayhi salam. A lokacin bai ma ga Annabi Musa ba, ballantana har ya bayyana masa ƙiyayya, amma gashi Allah ya ce maƙiyina ko maƙiyin Annabi Musa. anan ana nufin zai zama makiyin annabi Musa don Allah subhanahu wataala ya san haka abin yake a kaddare ya riga ya kaddara haka za ta faru saboda duk da abin bai faru ba bai zo ya nuna kiyayyar ba amma tunda Allah ya san zai nuna kiyayyar sai Allah yake yin shi makiyin annabi Musa alaihi salam kuma sanan duk wanda zai zama makiyin Allah babu shakka zai zama makiyin manzannin Allah tunda annabi Musa alaihi salam zai zama manzo na Allah to babu shakka Fir'auna zai zama makiyin sa saboda shi Fir'auna makiyin Allah ne sannan kuma makiyin sa ne makiyin annabi Musa ne alaihi salam danda ya gane danda ya tabbatar cewa wannan yaro yana daga cikin wanda ake sa rai za a haifa kuma mulkin sa ya zo karshe a hannun sa to da ba kyale shi ba kuma shi din ne to kaga makiyin nasa ne saboda haka aka kira shi makiyin Allah ko makiyin annabi Musa ce ya khudhu aduwwan li wa aduwwullah sannan sai Allah subhanahu wataala ce wa alqaitu alayka mahabbatan minni wanda duk Allah yana lissafa masa ni'imomin da ya masa ya lissafa ni'imar da ya masa ta hanyar kubutar da shi yana jariri Allah subhanahu wataala ya umarci mahaifiyarsa ta sa shi a cikin akwati ta sa shi a ruwa ta haka ubangiji subhanahu wataala ya kubutar da shi daga kisa da Fir'auna yake yi wa yara maza to wannan ni'ima ce da muka yi maka a baya bayan ta ba kuma har ila yau nayi maka wata ni'ima bayan ka an saka ka akwatin mu alqaitu alayka mahabbatan minni kuma na sanya maka farin jini daga wajena wato lokacin da nayi maka nayi wahayi zuwa ga mahaifiyarka da ta jefa ka a cikin rodon ka samu ka kubuta daga mutuwa to haka nan a daidai wannan lokacin har ila yau mun jefa soyayyarka a cikin zukata don su samu tausayi gare ka don su zama masu tausayi gare ka su yi kwadayi wajen su ga cewa ka rayu kuma ka girma ka zama mai amfani har sun mai da kai da alamar wannan soyayya da Allah subhanahu wataala ya sanya wa annabi Musa alaihi salam wato wannan farin jini da ya sa masa ita ce alamar ita ce ta sa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya gaya mana matar Fir'auna take cewa Allah ya ce wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ayni li wala la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan wa hum la yash'urun matar Fir'auna da ta ga wannan akwatu an dauko shi ana budewa sai aka ga ai jariri ne a ciki sai ta ce qurratu 'ayni li walak farin ciki na farin cikinka tana gaya Fir'auna mun samu abin da zamu zai faranta mana rai zai faranta min rai ya faranta maka rai sai ce la taqtulu kakku kashe shi asa an yanfa'ana tana yi wa ya amfane mu nan gaba aw nattakhidahu waladan kuma mai da shi da tana yi wa ya girma ya yi mana amfani kuma mu mai da shi dan mu anan ya nuna kenan ta ga alamar Fir'auna ya yi wani barazana zai kashe shi lokacin da aka dauko shi ya duba ya ga alama cewa wannan yaro yana daga cikin ƴaƴan Bani Isra'ila ƴaƴan da yake nema yake farauta zai kashe saboda haka yana ganin sa sai ya ce maza me ake jira aje a gama da shi sai nan take ita kuma ta ce qurratu 'ayni li wa lak la taqtulu zai zama farin ciki gare ni ya zama farin ciki gare ka kada ku kashe shi la taqtulu shi yasa wasu malamai suka ce kalmar la taqtulu wannan hani da ita wannan mata ta Fir'auna ta yi ya nuna mana cewa Fir'auna ya gano cewa wannan yana daga cikin ayyan Bani Isra'ila shi yasa idan ya yana tsammanin ko ya yarda cewa ba cikin ƴaƴan Bani Isra'ila cikin kibdawa ne to ba zai kawo wannan barazanar ba cewa ko dai ya gano shi cewa wannan yana daga cikin kila akwai alama ta irin kamanni da zai iya ganewa cewa irin ƴaƴansu ga yadda suke ko kuma a ne ya ɗauki dai matakai na tsaro kai ya je ya yi sakaci ko wannan dinnan ci ne wanda ake ta magana ya kyale shi kuma abin ya zo ya faru tunda duk bai iya ganewa ba shine ba kawai a je a kashe shi me damuwarsa saboda haka yayi barazanar kashe shi yayi yunkurin kashe shi ita kuma Allah subhanahu wataala da ikonsa ya sanya wannan soyayyar a cikin zuciyarta shi ma Fir'auna ya sanya soyayya dan da Fir'auna bai ga dama ba to babu wanda zai iya taka masa birki kashe shi kam sai ya kashe shi to wannan wa alqaitu alayka mahabbatan minni na sanya maka farin jini daga wajena shi yasa shi kansa Fir'auna nan take ya yadda da maganar matarsa aka barshi. Mu duba mu ga wannan farin jini, sai Allah ya sifanta shi da cewa mahabbatan minni, daga gare ni, dan ya nuna maka cewa wata wani farin jini ne na musamman, ba irin wanda aka sani ba. Akwai farin jinin da aka sani na al'ada, wanda da'iman ko galiban yakan zo saboda wani dalili, ko dan an ga wani abu na sabo da mutum an saba da shi, wannan ya sa a yi farin jini, ko ko an ga amfanin sa ya sa a yi farin jini. Wannan farin jini da aka saba da shi na urfi. To amma wannan da ya samu Annabi Musa alaihi salam farin jini ne na musamman, shi yasa Allah ya kira shi minni. Shi yasa daga ganin sa yana jariri, ba tsammanin cewa akwai wani abu tare da shi da za a amfana da shi, amma sai gashi wannan mata tana la qurratu aini li walak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada. Akwai maganganu da malamin tafsiri suke kawo anan, wanda suna dai kawo shi amma babu wani dalili gamsasshe ko da yake tabbatar da shi cewa ko an sa masa akwai wata alama da Allah subhanahu wataala ya sa a jikinsa, ta yadda da ka gan shi dole ka so shi. To Allah dai ya ce ya sanya masa farin jini, ya sanya masa soyayya tare da shi. Sauraka minni din nan ko dai ta zama tana da ta'alluki ne da alqaitu, sai zama ma'anarsa alqaitu alayka mahabbatan minni. Allah yana cewa na soka, sai na soka wanda Allah ya so, to sai ya sa soyayyarsa kuma a cikin bayansa. Ma'ana na soka wa man ahabbahu Allahu ahabbathu alqulub. Sauraka alqaitu alayka mahabbatan minni, ni na soka, soyayyar da nayi maka ita ta sa mutane ko bayina suka soka. Ko kuma ta zama minni din nan sifa ce, zama da sifa tana da ta'alluki da wata sifa mahdhufiya ta mahabbatan din. Ma'ana wa alqaitu alayka mahabbatan khalisatan minni, ko waqi'atan minni, na sa maka wata soyayya ta musamman daga wajena. Ma'ana na dasa soyayyarka a cikin zukata, saboda haka duk wanda ya ganka sai ya soka. Don haka matar Fir'auna da Fir'auna suna ganin ka suka soka, kuma haka duk wanda ya ganka zai soka. Duk wannan ma'anar minni din za ta iya ɗauka, ko dai Allah ya so shi, san Allah ya sa sauran mutane suka so shi, ko kuma Allah subhanahu wataala ya sanya soyayyar shi a cikin zukatan mutane, don haka duk wanda ya san shi zai so shi. Sannan Allah ce walitusna ala aini, kuma dan a tarrabi abin a tarbiyance ka a gaban idona, wanda wannan wata baiwar ce ita ma ta musamman, domin kubutar da shi daga kisa ba zai wadatar ba, har sai idan ya ba zai wadatar ba idan ya kasance ba bai samu tarbiya ba. A ce kawai an kubutar da shi daga kisa, ba a yanka shi ba, kamar da ake yanka sauran yara masa, shi ba a yanka shi ba. Amma kuma an bar shi ba mai kula da shi, ba mai shayar da shi, ba mai kula da tarbiyarsa ba, to kaga wannan ai bai samu kubuta cikakkiya ba. To sai Ubangiji subhanahu wataala ce a ba wai kubutar da shi kawai daga mutuwa muka yi ba, a'a, mun kubutar da shi ne domin ya samu kuma cikakkiyar tarbiya. Shi ne Ubangiji subhanahu wataala ya sanya su sausayinsa a cikin zukatan ali Fir'aun, wato iyalan gidan Fir'auna, wanda har ya kasance sun nemi wanda za ta shayar da shi. To haka walitusna ala aini yana nufin don a tarbiyance ka a kan idona, a gaban kulawata, ƙarƙashin riayata, kulawata. Wannan ita take nuna cewa ya samu cikakkiyar tarbiya, da duk wanda zai samu tarbiya ƙarƙashin kulawar Ubangiji da kiyayewar Ubangiji, babu shakka tarbiya ce wacce take cikakkiya, domin babu wani wanda zai iya bashi tarbiya da ta kai wannan. Saboda haka tun daga wannan lokacin Annabi Musa alaihi salam ya kasance dukkan wani yanayi da yake ciki, to Allah yana tare da shi. Allah yana tare da shi da kulawarsa, Allah yana tare da shi da kiyayewarsa. Yana daga cikin kulawar da Allah subhanahu wataala ya wa Annabi Musa alaihi salam, bayan ya fada hannun Fir'auna da mutanensa, an ɗauke shi an shiga da shi gidan Fir'auna. Mahaifiyar Annabi Musa alaihi salam ta shiga cikin damuwa, ba asbaha fa'adu ummi Musa fariha, in kadat la tubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna min almu'minin. Sai zuciyarta ta zama tahofinta banda tunanin annabi Musa babu komai tare da ita. Ta kullun ta zauna tana ta tunanin wani hali yake ciki, anya ma sun kyale shi, anya sun kashe shi, anya wani abu bai same shi ba. Soyayyarsa sai ta ƙara shiga cikin zuciyarta, san ɗa yakan ƙaru fiye da yadda yake yayin da ɗan ya zama baya tare da kai ko baya tare da mahaifiyarsa, to san ya fi ƙaruwa fiye da yana tare da ita. Shi yasa aka tambaye wani a Arabi, wani balaraben ƙauye, cewa a cikin ‘ya’yanka wa ka fi so? Man ahabbu auladika ilaik, wa ka fi so cikin ‘ya’yanka? Ya ce ƙaramin cikinsu har sai ya girma, sannan wanda ba shi da lafiya sai ya warke, sannan wanda ba ya nan har sai ya dawo. Saboda duk wanda yake ƙarami to soyayya shi takan ɗara ta wanda ya riga ya girma, shi yana ga yana iya yi wa kansa abubuwa. Da wanda yake ba shi da lafiya shi ma ka za a yi ta tarere ya sa, da ya ɗan yi tari mai kake so, sai a je a nemo abin da ba a ce a gidan ma in ya ce yana so sai an samo masa. Saboda ka a yi ta kashe masa kuɗi, da an ga ya fara burburewa da ya yi tari ya ce kai da Allah tabbar ya warke. To haka nan wanda baya nan za a yi ta neman a ji labarinsa, me yake ciki, kaza kaza kaza, har sai ya dawo. To saboda haka yayin da ta rabu da ɗanta, soyayyar ɗin sai ta ƙaru. In kadat la tubdi bihi, is ta maje ta ce ku ɗana ne ku bani kayana, laula an rabatna ala qalbiha, Allah ce ba dan mun ɗaure zuciyarta ba. Da mai Allah ya ɗaure zuciyarta da imani da yaqini da tana da alkawarin Allah subhanahu wataala da ya mata, inna radduhu ilayki wa ja'aluhu min al-mursalin, ya la takhafi wa la tahzani, kakki tsoro, kakki damu, kakki bakin ciki, inna radduhu ilayki, za mu dawo miki da kayanki, wa ja'aluhu min al-mursalin, ba ma haka ba za mu sanya shi cikin manzanni. Tuna wannan da ƙara imani da wannan, sai ya ɗaure mata zuciya, sai ta ji ba za ta fito ta faɗa ba. To kusan dan Ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna cikar kulawarsa da annabi Musa alaihi salam, sai zamana ya haramta masa kama kowane nono, duk waɗanda za su kawo matan da za su kawo waɗanda suka saba shayarwa a kawo su domin a ba su ba shi nono ya karɓa, sai ya karɓa. Saboda Allah ya kuma dawo mata da shi kamar yadda ya mata alkawari. Saboda haka a kawo wannan ya ki karɓa, a ce a je a kira wanci, a kawo wanci a ce a je a ce a zo da wanci. Haka aka yi ta zuwa da su suke ta layi bai karɓa ba. Haramna alaihi al-maradi'a min qabl, sai Allah ya ce gabanin haka mun haramta masa, wato mun hana shi kama nonon wata. Saboda haka ya ki kama nonon kowa. To shine sai ƴar uwarsa ta zo tana ce hal adullukum ala man yakfulu, nuna muku wanda zai karɓe shi ya rene shi ya jawo shi jiki a wani gurin, hal adullukum ala man yakfulu,
idh tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfulu faraja'naka ila ummika kay taqurra 'aynuha wa la tahzan وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا.
الله سبحانه وتعالى يتي إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله, لو كنت إرورك تكي تفيها تناتشيوا شين إنونا مكو wanda za ta karɓe shi, ta kula da shi, ta shayar da shi. A nan Allah subhanahu wa ta'ala bai gaya mana cewa ya aka yi ita wannan ‘yar uwar annabi Musa alaihi salam, ‘yar uwarsa ce, yarsa ce, ya aka yi ta je wajen har gidan Fir'auna don ta faɗa musu wannan maganar ba. Amma cikin suratul Qasas Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa mahaifiyarta ita ce ta ce ta je ta tsaya ta je ta dubo halin abin nan wa qala li ukhtihi qussi babasurat bihi an junubin wa hum la yash'urun ki bi shi ki je ki gano yanayin da yake ciki ki tsaya daga nesa dan da ba za su gane kin biyo bayan sa bane kar su gane kina da alaka da shi amma ki je ki duba ki ga me yake ciki to shine da ta je ta duba ta fahimci cewa ga halin da yake ciki baki karbar kowane nono to shine wanda ya bata dama sai ta je ta yi musu tayin cewa akwai wata mai shayarwa ko aje a kawo ta hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun nuna muku masu masu gida wata mata da za ta kula muku da shi kuma za ta kula da shi ta yi nasiha game da kula da shi wato za ta dauki lamarin sa da gaske ta tsaya ta kula da shi fi sabilillahi to shine Allah subhanahu wataala yace faraja'naka ila ummik sai muka dawo da kai zuwa mahaifiyarka muka dawo da kai zuwa mahaifiyarka kai ta qarra ainuha dan ta yi farin ciki idanunta ta su yi sanyi ma'ana ta yi farin ciki wala tahzan ko ba za ta yi bakin ciki ba wato ubangiji subhanahu wataala yayi mata wannan minna guda biyu wanda kuma minna ci tana koma gare ka kai annabi Musa alaihi salam cewa la kalma nanna alayka marratan ukhra to wannan minna tana da alaka da kai shine ka samu kubuta kubutar da har ta sa mahaifiyarka ta samu farin ciki kuma bakin cikin ta tafi saboda mahaifiyar annabi Musa alaihi salam farin cikin ta da rashin bakin cikin ta duk wannan ya samu ne saboda ni'imar da Allah ya yi wa annabi Musa alaihi salam don haka an batan ni'imar da yayi wa ita mahaifiyarsa anan ba shi ne gaya ba shi ne makasudi ba makasudi shi ne a gaya wa annabi Musa alaihi salam ni'imar da shi aka yi masa to amma an faɗi ni'imar da ta samu saboda ta samu ni'ima ne akan ni'imarsa da ya samu ni'imar kubuta daga ainihin kisa ya samu kubuta kuma daga yankwanewa ko ya lalace saboda waɗanda ba za a tarbi rashin kula mahaifiyarsa sai ta samu farin ciki gashi ɗanta ya dawo gurinta saboda haka kuma gashi ta yi kubuta daga kisan da ake yi wa 'ya'ya maza shine Allah subhanahu wataala ce kai taqarra 'ainuha wa la tahzan kaddan ta zama ta yi farin ciki ba tare da ta yi bakin ciki ba Allah ce wa qatalta nafsan kuma ka kashe rai fanajjaynaka min al-ghammi sai muka tsirar da kai daga damuwa daga bacin rai daga bakin ciki wa fatannaka futuna muka jarrabe ka jarraba iri-iri
falabista sinina fi ahli madiyana thumma ji'ta ala qadari ya Musa
ka zauna shekaru a cikin mutanen madiyana sannan ka zo bisa ga kaddara ya kai Musa Allah subhanahu wataala ya ci gaba da zana masa ni'imomin da ya masa a baya ce wa qatalta nafsan kuma ka kashe rai ran da ya kashe shi ne ran wannan baƙibɗe da ya kashe ƙibɗi ɗaya daga cikin mutanen fir'auna danginsa yayin da annabi Musa alaihi salam ya gan shi yana rigima da wani ba isra'ili kuma ya fi ƙarfin ba isra'ilan yana cutar da shi ba isra'ilan ya nemi taimakon annabi Musa alaihi salam annabi Musa ya je taimaka masa har ta kai ga ya kashe shi kamar yadda ƙissar ta zo a cikin suratul qasas ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين إنه عدو مضل مبين النبي موسى عليه السلام يا فتوترانا أنا يا وشكينجر مصر دخل المدينة على حين غفلة من أهلها لو كنت متاني بقى فتو با كمان إلم با جماعة النبي موسى فتينا زهق ياوا فوجد رجلين يقتتلان سيقى وسو متاني بسنة تفتا هذا من شيعته وانينا لكتين جماعة سا بإسرائيلين وهذا من عدوه وانينا لكتين مكيانسا بكبتيني فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه wannan da yake cikin danginsa ƴan uwansa ba Isra'ili yana ga annabi Musa sai ya nemi taimakonsa ya taimaka masa kasancewar yana daga cikin shi ma dan gidan abinan fadar Fir'auna an san shi anan, kuma a bisa kirarsa da zubinsa zai iya taimakon wannan abin nan din. Saboda haka sai ya zo ya taimaka masa, yana zuwa fawa kazahu ya dunkule hannu ya naushe shi, shine alwaks, sai ya dunkule hannu ya naushe mutum, ya dunkule hannu sai ya naushe shi, to ashe ya same shi a makasa. Faqada alaihi, nan ga nan ya gama da shi, ba haka ya niya ba, ya niya dai ladabtar da shi, to amma sai abin ya zo da karar kwana sai ya mutu. Yana mutuwa sai ya ji abin ba bai masa ba. Qala hadha min amali shaytan, shi wannan aikin shaytan ne. Innahu aduwwun mudhillun mubin, lalle shaytan ya tabbata maƙiyi ne mai batarwa kuma mai bayyana ƙiyayyarsa. To annabi Musa alayhi salam duk da cewa ga abin da ya yi niyya, ya yi niyyar taimako ne, amma tsautsayi ya zo, annabi Musa bai ce kai to me na kashe banza, sai ya ɗauki sai ya ji ciwon abin, har ya kira aikin amalin shaitan. Wanda shi zai nuna maka bambanci tsakanin annabawa da sauran mutane. In wani ne yana jin cewa ai bisa gaskiya ne, kuma ai ba da gangan ya kashe shi ba, ba zai ji wannan ba. Yana jin, yana yin abin ya dangana abin da shaitan. Saboda haka suka haɗu suka binne shi, suka rufe zaton cewa abin ba zai yaɗu ba. To amma labari irin wannan baya abin nan, shi wannan da aka taimakawa yana koma zai gawa danginsa, ai kunji ai wani bas Isra'ili ne ta san min yana cutar da ni, sai na ga Musa ina cewa zo taimaka mu, ai ko yana dukan mutumin nan kwab daya ya mutu wallahi ya mutu. Kaga labari ya fita, shikenan sai labari ya rika yawo, kunji ko har abin ya je kunnan mutanen Fir'auna. Saboda sai labari ya koma gidan Fir'auna, ai ba a ga wani ba, ashe ka ji kunji Musa ne, ashe ya kashe shi dan ya taimaka wa ba Isra'ili. Kaga ya bayyana, shikenan sai aka shiga tattaunawa ya za a kashe shi. Fir'auna ya ce kawai wannan kisa ne, mutumin da yake kashe mutane haka kawai, kuma ga dalili yanzu ya samu, mai neman kuka an jefe shi da kashin awaki, kawai sai kenan ce an gashi a kashe shi. To shi ne wani ya zo a guje cikin mutanen Fir'auna, da alajur min aqsal madinati yasa ala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin. Ya zo ce ya Musa, ana can ana ta tattaunawa ana taro cewa za a kashe ka, maza ka bar gari. Allah sifanta shi wannan da cewa min aqsal madina, ya nuna cewa ba kibde ne amma ba a cikin gari yake ba, a wajen gari yake. Wannan Ibnu Ashur yana cewa sifanta waɗannan mutane da cewa min aqsal madina, kamar yadda yazo a cikin kisar Aliya abin kisar wannan Ali Yasin, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, kama kaga sai aka sifanta shi da cewa min aqsal madinati, a can bayan gari yake. Ibnu Ashur yake cewa wannan yana nuna maka cewa mutanen da suke zaune a ƙauyuka sun fi wato abin da zuciyarsu ta fi zama a tsaftace sama da mutanen da suke cikin birni. Zama cikin birni yana koyawa zuciya wani munafici nun kufurci waye da sauransu, amma mutumin da yake ƙauye shi al'amuransa duk baya gaba gadi yake kayansa, ba wani nuku ko wani boye ko wani abin da shi yasa yawanci sun fi shiga musulunci ma a dacan sama da waɗanda suke cikin birni. Kamar yadda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mimma hawlakum min al'arab munafiqun wa min ahli al-madinati maradu 'ala an-nifaq la ta'lamuhu nahnu na'lamuhu. To shine yazo ya gaya masa, shine yazo na ko da kauye kake ne, shine yazo ya gaya masa ya fita ya gudu. To wannan kisan da yayi shine Allah yake nuna masa ana yace wa qatalta nafsan, ka kashe rai. Shi yasa lokacin da Allah subhanahu wata'ala yake tattauna da shi, shi ma ya ji tsoron wannan, ce rabb qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun, cewa ubangiji na fa kashe rai daga cikin su fa na kashe ɗaya daga cikin su ni fa ina jin tsoron su kashe ni wannan shine zanubin da yake abin nan wa yadi qusadri wala tulqu lisani fa arsil ila harun wala hum alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun wannan shine zanubin da yake ji har yanzu har ya girma amma yana jin wannan laifin cewa yana yayi musu wani laifi ya kashe dan uwan su tare da cewa nan take yana yin laifin ya nemi gafarar Allah nan take ne mu gafara Allah rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara la amma wannan abin da ya bai bar jin shi ba dole zai tsuba maka zuciyar annabawa da mantaki yayi laifi bisa kuskure ne kuma ya nemi gafara amma duk da haka abin yana ta damun sa dan haka har lokacin da aka bashi manzanci yana tuna wannan yana cewa wala hum alayya dhanbun ina da laifi da nayi musu akhafu an yaqtulu ina jin tsoro su kashe ni shi yasa da yaje gaban fir'auna yana masa wa'azi cewa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin kai aikar da kai kana cikin butulu wadanda suka yi mana butulci duk kulawar da muka yi da kai ka zo ka kashe mana dan uwa a lokacin annabi Musa bai musu ba ce fa'altuha idhan wa ana min ad-dallin ce eh nayi a lokacin ban san ni ma inda nake ba ban san matsayina ba to shine aran Allah subhanahu wataala ce falajjainaka sai muka tsirar da kai aka ambaci abin da yayi don a ga girman abin da yake ciki hadarin da yake ciki Allah ya fara fadar abin da yayi ya tsirar da shi din ce wa qatalta nafsan ka kashe rai ba kuma wani rai wanda za a iya kawar da kai ba a'a rai ɗaya daga cikin zabaniyan fir'auna wanda ba ana cewa yana daga cikin sada shugabanni na kibdawa ka kashe shi amma kuma duk da haka muka tsirar da kai ubangiji subhanahu wataala ya tsirar da shi daga abin da galibi zai wahala ya tsira amma kuma ya tsira har ya fito ya gudu ba tare da wani ya gan shi ba ya je Madiyana Allah ya ce wa fatannaka futuna ko mai mu jarrabe ka jarraba iri iri wato nan ubangiji subhanahu wataala cewa mun sa ka a cikin jarraba tun daga haihuwarka kake shiga cikin jarraba har zuwa lokacin da ubangiji subhanahu wataala ya kawo ka cikin wannan gari saboda ka ya fita daga garin cikin tsoro ci fasba fil madinati khaifan yatarqab yawai gari yana cikin fargaba a cikin garin masar fa idhal ladhi sansarahu bil amsi yastasrikhu qala lahu musa innaka laghawiyyun mubin sai ga wannan da ya taimaka masa jiya ya zo nan ma yana ihu aka masa agaji nan ma ya shikenan mutumin nan yana jin fada annabi musa ya ce kai dai batacce ne kuma wanda yake mai bayyana bacewarsa falamma an arada an yabtasha bil ladhi huwa aduwwun lahuma qala ya musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams in turidu illa an takuna jabbaran fil ard wa turidu an takuna min al muslihin yana yin yunkuri haka zai taimaka masa sai cewa ni ma kashe nin zakai kamar yadda ka kashe wani jiya kai dai baka san ka zama mutumin kirki a bayan kasa banda barna ka duba butulci mana to shine nan wani nan take aka ce wani yazo ya gaya masa cewa to ana can fa ana kulle da ban labarin ka ya fita waja rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin fa kharaja minha khaifan yataraqab ya fita cikin tsoro yana taka tsantsan qala rabbina jini min alqawmiz zalimin yace ya ubangiji ka tsirar da ni daga mutanen da suke azzalimai to haka har yaje Madiyana yaje ya hadu da wannan mutumin kirki wanda shi ya ga masa yace najauta min alqawmiz zalimin ci ka kubuta ka tsira daga mutanen da suke azzalimai wannan shi yake nuna maka ƙaryar da'awar allantakar fir'auna kai da kace kai Allah ne ya akai mutun zai tsire kuma har da ya shiga Madiyana a ce ya tsire ai kan Allah ne ba wanda zai tsire maka akwai wanda zai tsire wa Allah la bala malja wala malja minka illa ilay ba wanda ba inda zaka abin nan qul inni lan yujirani min Allah ahad wa lan ajida min dunihi multahada wanda shine Allah amma kana Allah a ce wani yayi laifi ya gudu kuma ya tsira din kaga wanda ya nuna cewa ƙarya yake wa mutane an ce lokaci yayi za mu tsaya anan wanda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh